الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba daya ga watan Zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 8 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wataala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama sura ta 15 a bangaren lissafi suratul hijra kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata Na'am.
Sabawa da yawo. Da gani da shi na kai wannan su a fara suna suna masu fuskantarwa. Kariya da sanin
kuma. Wai shin akwai addu'a ta musamman domin ganin wata? Akwai addu'a ta musamman. Daga cikin addu'o'in akwai wadda ta inganta akwai wadda bata inganta ba kamar yanda al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa ya tattaro su a cikin littafin sa al-Azkar amma nan kusa kana iya komawa zuwa cikin Hisnul Muslim nan zaka ga addu'a ta ganin wata na'am kamar a raka'a ta karshe mutum ya tsawaita sujada a raka'a ta karshe a sallah ta farilla kamar misali idan ya dago daga ruku kafin ya je sujada kenan kafin ya duka ya ruku ya daga hannunsa ya addu'a a raka'a ta karshe to na fahimci tambayar ka kamar misali ya ce wata rana sun yi sallah ta juma'a a raka'a ta karshe liman sai ya tsaya yana addu'a bayan an dago daga ruku kafin a je sujada wannan addu'a ana kiranta al-qanut amma ita tana kasancewa domin wani sababi kamar misali idan Allah ya jarrabi al'umma ta musulmi da wani bala'i to akan iya yin al-qanut wannan al-qanut bata keɓanta ba da wata sallah zuwa wata sallah a salloli guda biyar gaba daya akan yi al-qanut illa kasancewar ta fi karfafa a sallah ta magariba da sallar asuba kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na Bukhari. To ita wannan alkanutikin ana yin ta, wato shi ne kafin ruku, bayan an dago daga ruku, bayan an dago daga ruku sai limami ya daga hannunsa yana addu'a, kuma yayi addu'ar a bayyane. Mamu suna cewa amin, suna amin akan addu'ar da yake, an gane ku, tare da cewa kuma akwai dalilan da suke nuna halaccin yin alkanutin, wato kafin ruku kenan, akan iya yin ta kafin ruku ko bayan ruku. Duk da cewa malamai da suka bi diddigi sai suka gano cewa alkanut ta wutri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin ta kafin ruku, alkanut wanda take linnawazin, manzon Allah yana yin ta bayan dagowa daga ruku, tare da cewa kowacce daga cikin su ya halatta kai kafin ruku ko bayan ruku. Kenan anan jama'a za su daga hannu, limami yana addu'a, su suna cewa amin, su suna cewa amin, ko da sallar ana kuma karatu, to in zai yi wannan addu'a sai yi ta a bayyane. To wannan za a iya daukan wani dan lokaci mai dan tsawo ana yi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fashi kusan wata guda, manzon Allah yana alkanut akan wasu da suka yi ta'addanci ga musulmi, kamar yadda in ka koma karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, nan kusa in ka koma cikin tafsir na Ibn Kathir zaka ga wannan hadisi na al-qanut inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kusan wata guda, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taka masa burki, an gane ku, na waɗannan su wanda yake ma addu'ar ubangiji ta'ala ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. To amma dai a takaice shi wannan hadisi yana nuna halaccin yin al-qanut a dukkan wata musiba idan ta samu jama'a ta musulmi za a iya dauke lokaci mai tsawo ana yi. Kenan wannan ita ce nake fahimtar kenan addu'ar da kaga ana yi, amma in ba al-qanut ba, ba a sunnanta mana ba cewa a sallah ta farilla a raka'a ta karshe a daga hannu a yi ta addu'a, a iya inda aka sunnanta mana alkanut a yau da gobe sai a cikin wutri, idan aka yi wutri idan ka dago kafin ka je ruku'u sai ka daga hannunka kai wannan addu'a, wannan kafin ka je sujjada sai ka daga hannunka kai addu'a, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jikansa shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, har izuwa karshenta. Amma bai takaita ba akan ta ita kadai, duk wasu addu'o'i wanda kake roƙon alkhairin duniya da lahira ba laifi kana iya zawwa da su a cikin wannan alkanut taka da zaka yi. Na'am. Wai misali mutum ne yake tsoron fitar lokaci na sallah, alhali akwai janaba tattare da shi, ya ga cewa kafin ya je ya yi wanka ya zo ya yi sallah lokaci zai fita, misali ya tashi gaf da hudowar rana, shin zai iya taimama ya yi sallah? Ba zai iya taimama ba. Ita taimama tana da sababba, sababinta na farko shine rashin ruwa, sababi na biyu ga ruwan amma babu damar yin amfani da shi, waɗannan su ne asbab waɗanda suke sanya mutum ya yi taimama. Amma jin tsoron fitar lokaci baya daga cikin sababban da suke halatta ma musulmi yin taimama, matukar ga ruwa nan. Na'am. Wai misali kyautatawa da zaka ma waɗanda suke dangi na kusa, waɗanda ke akwai zumunta tsakaninka da su, kuma wasu jama'a waɗanda suke mabukata, shin ya dace ka shaida ma mahaifanka ko bai dace ba? In ka shaida musu shin zai iya zamantowa kamar ne ya ce? anan abinda muke so mu gane in har kasancewar su mahaifanka za su jahilci cewa yanda Allah ya kure maka baka kyautata ma dangi na kusa da kai tunda su basu sani ba kuma ba a zo ba aka fada musu za su ga rashin kyautawarka anan ba laifi din zaka ma danginka alkhairi ka shaida musu su san da cewa baka manta da su ba amma in ka tabbata danginka ba wannan mahaifanka ba za su samu damuwa akan haka to ba sai ka shaida musu ba saboda duk wani alkhairi da zaka yi da duk wata sadaka da zaka yi iya abin da ake bukata a goye ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa sadaka ta goye ta fi sadaka wadda take ta bayyane manzon Allah yake cewa mai bayyanar da karatun alkur'ani tamkar mutumin da yake bayyanar da sadaka ne mai koyi karatun alkur'ani tamkar mutumin da yake koyi sadaka ne koyi sadaka ko ya fi lada a wajen Allah kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce in tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabira haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano daga cikin mutum bakwai wanda Allah zai shigar da su karkashin inuwa ta al'arshin sa a ranar da babu wata inuwa face ta shi shine yinin alkiyama manzo Allah yake cewa da mutumin da yayi sadaka sadaka har ya kai hannunsa na hagun mai san abin da dama ta dauka ta bada manzo Allah yace ina karkashin wannan inuwa a ranar kiyama mai sadaka ta gobe to dan haka kenan anan abin da muke so mu gane in ka tabbata mahaifanka idan suka jahilci kyautatawarka zuwa ga waɗanda suke danginka wanda ya cancanta ka kyautata musu za su samu damuwa akan haka to kana iya shaida musu in za ka yi amma in ba za su samu damuwa ba to ba sai ka shaida musu ba dan shi duk wanda ake bukatar duk wanda ya cancanta a taimaka masa to ba a bukatar wani ma ya san abin da kai masa ya zaman to tsakaninka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kenan wannan shaida musu ba a kiran shi a matsayin riya shi in aka ce riya ka yi aiki dan a yabe ka an gane ko dan a ji a yi gaba a fada wannan shine baya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama sura ta 15 a bangaren lissafi suratul hijr kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 16 wannan sura ta 16 wato ana kiranta da sunan suratul nahl kamar yanda wannan suna shine sunan da ya shahara game da ita a cikin dukkan masahif wanda aka rubuta da dukkan littattafai waɗanda suke na tafsir da dukkan littattafai na sunna idan ka koma wannan sura zaka same ta da wannan suna suratul nahl sababin ambatanta da wannan suna domin a cikin wannan sura ne kadai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ambaci wato wannan kwari wanda ake kiran shi annahal wato kudan zuma banda wannan sura babu inda Allah ya ambaci kudan zuma a cikin alkur'ani wanda ko bayani ya gabata galibin sururi na alkur'ani idan ka tsaya ka lura zaka ga cewa sura tana cin suna a sanadiyar wani abu da ya shahara a cikinta yanzu misali surar da ta gabata me yake kiranta suratul hijr suratul hijr saboda banda wannan sura babu inda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kirayi samudawa mutanen annabi salih da wannan lakabi cewa ashabul hijr kamar yanda yake wala qad kadzaba ashabul hijr al mursali idan ka dauki sura wadda take kafin ita suratul ibrahim domin kasancewar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana kissa ta annabi Ibrahim a cikin wannan sura fiye da yanda aka ambata a cikin wata sura ta daban wanda kuma asali ne game da lokacin da ya dauko iyalinsa ya kawo su ya ajiye su a nan jeji wanda yake na Makka. Kamar yadda in ka ɗauki suratul Baqara, Allah ya yi bayanin kissosi daban-daban, amma babu kissa wadda ta fi shahara a cikin wannan sura, kuma wadda take ta kai matuka a wajen ban mamaki irin alal kissa ta Baqara na wannan mutum da wato aka kashe shi, mutanen shi suka tambayi annabi Musa alaihi salam ya roƙa musu Ubangiji ya bayyana musu waye kisan ka. Ubangiji ta'ala ya umarce su cewa su yanka saniya, in sun yanka saniya su ɗau wani ɓangare na jikinta su bigi wannan mamaci da izinin Allah zai rayu, kuma haka yi wa kana. Don haka kenan a nan ita wannan sura an ambace ta da suratun Nahl, domin duk a cikin sururi na Alkur'ani gaba ɗaya banda ita ba inda Allah ya ambaci gudan zuma. Tare da cewa daga Qatada ibn Di'ama na faɗa cewa ita wannan sura wani lokaci akan kiraye ta da suratun Ni'am. Suratun Ni'am, lafazin Ni'am jam'i ne na ni'ima. An ambace ta da wannan suna saboda wato irin ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayansa da ya ambata a cikin wannan sura, kamar yadda zamu gani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala da ya zano irin ni'imomin da ya jaddada ma bayansa a ƙarshe sai ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku yi ƙoƙarin ƙididdiga ni'imomin da Ubangijin ku ya jaddada muku bayan da za a yi ku ƙididdige su. To dan haka ake kiranta suratul Ni'am, kamar yadda za mu ga ni'ima ɗaya bayan ɗaya wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayansa. Sannan ita wannan sura, sura ce makkiya a faɗar jumhurin malamai, daga cikinsu akwai Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ibn Zubair, face kawai ayoyi guda uku wanda wasu malamai suka toge cewa waɗannan su ayoyi wato 'yan Madina ne, domin sun sauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kan hanyar shi ta komawa Madina bayan gama yakin Uhud. Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi, zuwa karshen sa kenan. Ayoyi guda uku sune kadai malamai suka ce waɗannan ayoyi ayoyi ne ɗan Madina. Wannan kwa alwashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci na cewa sai yayi kucin kucin da wato gawar manyan kafirai guda 70 a madadin yanda suka yi musula da gawar Hamza. Ubangiji ta'ala ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi, idan har aka muku ukuba, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi ukuba kwatancin ukubar da aka muku. An gane ko? Idan aka maka abu daya ba a bukatar kai biyu, kai ma ɗaya ake bukatar kai kamar yadda ɗaya aka maka, in har ma za ka yi. Sai ya ce wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin, amma inda za ku dau hakuri akan duk abin da aka muku na cutarwa, to daukan hakuri Ubangiji ta'ala ya ce shi ya fi alkhairi ga waɗanda suke daukan hakuri, ma'ana shi ne ya fi alkhairi a wajen Ubangiji. Waɗannan ayoyi guda uku su kaɗai ne malamai suka toge cewa ayoyi ne waɗanda suke 'yan Madina. Sannan abu na gaba ita wannan sura wato ta sauka ne bayan suratul anbiya, kuma kafin suratul sajida. Don haka a wajen jerin saukar surori na Alkur'ani ita wannan sura, sura ce ta 72 kamar yadda malamai suka lissafa. Kenan ta sauka bayan saukar suratul anbiya, kuma kafin kenan suratul sajida, kenan bayan ta suratul sajida ta biyo baya. Kenan a jerin saukar surori na Alkur'ani ɗaya bayan ɗaya ita wannan sura, sura ce ta 72. Wannan sura tana da adadin ayoyi 128, wannan ba tare da wani sabani a wajen malamai. An gane ko? Aya 128 dangane da wato abubuwan da wannan sura ta kunsa. Abu na farko, sura wannan suratul Nahl, abinda take tattaunawa a kansa, tana yawaita bayani game da dalilai kala-kala waɗanda suke masu tabbatar da kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bil ilahiyya, cewa shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada, da bada dalilai waɗanda suke mabayyana akan cewa duk wani addini ko ma bayan addinin musulunci shirme ne da hayaniya, musamman addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu jama'ar sa wanda addini ne wanda yake na bautar gumaka. Sannan surar ta ci gaba da ba da dalilai akan tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzo ne na musamman wanda Allah ya zaba ya turo shi domin ya kirayi jama'a zuwa kadaita shi a cikin ibada. Sannan kuma ta ci gaba da bayani game da cewa Ubangijin da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya saukar masa da wannan littafi na Al-Qur'ani. Sannan kuma ta ci gaba da bayanin cewa ita shari'a ta musulunci, shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita, an gina ta ne akan tushen wato hanya ta Annabi Ibrahim alaihi salam, ma'ana addinin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo da shi. An gane ku, kamar yadda zamu iske fadar Allah subhanahu wata'ala, thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Sannan surar ta ci gaba da bayani akan bada dalilai game da tabbatar da tashin alkiyama da sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. Don haka surar zamu iske farkon abin da ta fara da shi shine galgadi game da cewa wato alkiyama ta kusanta, kamar yadda wannan kuma barazana ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma dukkan waɗanda suka kafirce masa game da azabar da ya tanada musu. Domin duk abinda Ubangiji ta'ala ya tanada na azaba, to wannan zai kasance ne ayini na alkiyama, kenan babbar azaba da Allah ya tanada ma waɗanda suka kafirce masa na kasancewa tun daga yini na alkiyama. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wannan sura dangane da galgadi da jan kunnan waɗanda suka kangare masa, kenan anan tana tabbatar da tashin alkiyama da sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa. Sannan surar sai ta ci gaba da bayani akan wato ruguza aqida ta shirka. An gane ku, na wanda suke daukan wani abu mai sunan ibada su sarrafa ma wani Allah subhanahu wa ta'ala, tare da cewa duk wani wanda aka sarrafa masa ibada kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai cancanta ba a bauta masa, saboda akwai dalilan da suke tabbatar da cancantar ibada. Shine zamu iske Allah yana bamu labarin shi ya halicci sammai, ya halicci kasai, ya halicci rana da wata da taurari da sauran halittunsa, wanda waɗannan halittu kadai suna ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa Ubangijin da ya halicci waɗannan halittu shi ya cancanta a bauta masa. Duk wani wanda bai isa ba ya halicci halitta, to bai cancanta ba a sarrafa masa duk wani abu mai sunan ibada. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani akan kudin zuma da irin abubuwan da Allah ya kunshi tattare da shi na amfani. An gane ku, da yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yama kudin zuma ilhama, Allah ya ganar da shi ya je ga inda zai riki gidaje, ga yanda tsarin tafiyar da wato jama'a ta wannan kwari Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata, domin kudin zuma yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke na mamaki daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan surar sai ta ci gaba da bada bayani akan cewa shi tashin alkiyama abu ne wanda yake mai kasancewa, kamar yanda Allah ya kasantar da waɗannan halittu, yanda Allah ya samar da wannan halittu to sake su ba abu bane ba mai wahala a wajensa. Kenan waɗannan halittu da Allah ya samar da su dalilai ne waɗanda suke tabbatar mana cewa alkiyama abu ce mai tabbata. Sannan surar ta ci gaba da bayani akan abin da ya samu al'ummun da suka gabaci wannan al'umma, wanda suka hada bautar Allah da wani, suka karyata manzanninsa, irin azabar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya damke su da ita, kamar yadda zamu iske kalmar makaral ladina min qablihim fa'ata Allahu bunyanahum min alqawa'idi fa kharra alaihim sakhu min fawqihim da sauransu. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayanin cewa ta ci gaba da tsoratarwa game da dukkan mutumin da ya yarda ya bar addinin musulunci, to ga irin sakamakon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa a ranar kiyama matukar mai dawo zuwa ga musulunci, da kuma rangwame game da mutumin da aka tirsasa shi yayi lafazi na kafirci, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tuge cewa wannan yana daga cikin waɗanda ba su kafirta ba. mutumin da ba a radin kansa ba tilasa shi aka yi yayi abin da zai iya fitar da shi daga cikin musulunci to Allah ya rangwamta masa kamar yadda zamu iske bayani akan haka. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani shine umarni game da tabbatar da tushe na shari'a. Menene tushe na shari'a? Akwai tabbatar da adalci tsakankanin jama'a, duk abin da mutum zai yi yayi adalci. Sannan da kyautata ma jama'a juna da juna, da taimakama jama'a, sannan da cikawa da alkawari, da kawar da dukkan wani aiki wanda yake na alfasha, da duk wani aiki wanda yake mummuna, da kuma tsoratarwa game da warware alkawari, da kuma irin sakamakon da Allah ya tanada wato a duniya da lahira game da duk wanda ya kiyaye waɗannan dokoki. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani shine tsoratarwa akan wato game da tarko wanda yake na shaytani, domin shaytani ya kafa tarakunansa wali yazi billahi, wanda duk wanda ya fada wannan tarko to yakan iya rasa duniya da lahira. To dan haka Ubangiji subhanahu wataala zamu iske inda yake jan hankalin cewa mu kiyaye waɗannan tarko na shaytani. Sannan kuma surar sai ta ci gaba da bayani dangane da galgadi game da wato karshen butulci, shine Allah ya yi maka ni'ima ka ki godiya akan wannan ni'ima ka butulce masa. Zamu iske sakamakon duk mutumin da ya butulce ma Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda Allah ya yi mana bayani dangane da mutanen Makka da suka butulce ma ni'imarsa ta turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan sura sai ta ci gaba da bayani akan tallata ma bayi, wato shine tuba, yanda Ubangiji subhanahu wataala yake bujuro da tuba ga bayinsa, kamar yadda yake cewa thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sannan kuma sura sai ta ci gaba da bayyana mana hanyoyi waɗanda suke na da'awa, yanda ake buƙatar musulmi ya bi waɗannan hanyoyi domin kiran ɗan uwansa zuwa ga wannan addini na musulunci, kamar yadda zamu iske aya ta kusan ƙarshe, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdhibati hasana. A ƙarshe ita surar wato sai ta cike da tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya dau hakuri dangane da duk abin da yake haduwa da shi na matsin lamba, kuma ya tabbatar da cewa alƙawarin da Allah ya masa na bashi galaba akan duk wanda yake gaba da shi alƙawari ne wanda yake babu sabawa a cikin sa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. واتو باين بسم الله وبنجي سبحانه وتعالى كيفدا أتى أمر الله واتو الأمر وبنجي سبحانه وتعالى واتو يزوم باينسا فلا تستعجلوه. Ubangiji ta'ala ya ce don haka kada wato ku nemi gaggautar da shi kafin lokacinsa, ko kuma kada ku nemi yi masa gaggawa kafin lokacin ya tabbata. amurullahi anan kamar yanda mafi yawan malamai suka fada wato shine alkiyama ko kuma azabar da ubangiji subhanahu wataala ya tanada ma waɗanda suka kafirce masa tare da cewa tsakanin maganganun nan guda biyu babu cin karo da juna kowanne ayar tana iya dauka anan ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da sigatul madi akan abin da nan gaba ne zai zo sai ya ce ata amrullahi tintina al'amarin Allah ya zo ba dan komai ba saboda tabbatar da aukuwar duk abin da Allah ya yi alkawari duk abin da Allah ya yi alkawari wannan tamkar an yi an gama babu wani kokonto game da kasancewarsa wanda in ka koma ayoyi sun wuce akan haka kamar yanda Allah yake faɗa wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu ubangiji ta'ala yace tintina an shigar da waɗanda suka yi imani da ubangijin su suka aikata ayyuka na ƙurai an shigar da su aljanna kaga sai yace wa udkhila an shigar da su saboda shigar da su kin wannan tabbas ne ubangiji subhanahu wataala idan yayi alƙawari baya sabawa kamar yanda yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin an kusanto aljanna ga waɗanda suka tsara dokokin ubangijin su wuta tintina an fito da ita ga waɗanda suka hallaka suka saba masa suka kangare ma ubangijin su subhanahu wataala to dan haka anan shine Allah yace ata amrullahi al'amarin Allah ya kusanta ma'ana ya zo ita ce alkiyama kenan kamar yanda can ubangiji subhanahu wataala ya faɗa iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun da fadar sa iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar to dan haka anan yace ata amrullahi kenan wancan da yace iktarabatis sa'a kiyama ta kusanta da iktaraba linnasi hisabuhum wato mutane ubangiji ta'ala yace hisabun su ya kusanto kenan don haka malamai suka fassara amrullahi anan wato shine alkiyama ko kuma azabar Allah subhanahu wataala sai yace fala tastajiluhu wato kada ku nemi gaggauta shi kenan addamir anan imma yaqudu ila al'azab ko kuma yaqudu ila Allah subhanahu wataala fala tastajiluhu kenan kada ku nemi gaggawar wannan azaba da Allah ya tanada an gane ku ko kuma fala tastajiluhu kada kuma ubangiji subhanahu wataala gaggawa game da abin da ya muku alkawari domin dabi'a ce ta kafirai gaggawa game da saukar azaba domin su ba su yi imani da manzon da Allah ya turo musu da duk abin da yake musu barazana na azaba ba su gaskata ba dan haka suke gaggawar cewa azabar da yake musu gargadi da ita in har da gaske ne to tazo su gani kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba sa imani da alkiyama ubangiji ta'ala yace su suke neman gaggawarta haka nan waɗanda ba su yi imani da alkiyama su ne suke gaggawa game da saukar azaba kamar yanda Allah yake faɗa a cikin suratul ankabut wa yasta'jilunaka bil azabi walaula ajalun musamman laja'akumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun yasta'jilunaka bil adha wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin dan haka suke cewa rabbana ajillana qibana qabla yawmil hisab to dan haka anan hani ne ubangiji subhanahu wataala ya musu yace fala tasta'jiluhu wato kada ku nemi gaggawa game da saukar azaba ko kuma kada kuma ubangijin gaggawa game da zawwa da abin da ya muku alkawari na azaba kenan in ka maida addamir ila Allah subhanahu wataala kar kuma Allah gaugawa game da abin da ya muku alkawari ko kuma kar ku yi gaukar ku nemi gaugawar saukar azabar kafin lokacin da wanda Allah ya kayyade mata don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi yake cewa an aiko ni ni da alkiyama manzo Allah sai ya ce ka hatai ni sai manzon Allah ya hada tsakanin yatsar shi wanda take manuniya wato da yatsa wanda take ta tsakiya idan ka dauki tsakanin bambancin da yake tsakanin yatsa ta tsakiya wanda ake kiranta al-wusda da wannan manuniya wanda ake kiranta as-sababa, bambanci ne wanda yake dan kadan, kenan kadan ya rage al-kiyama ta tabbata game da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka turo da shi ma sharadi ne daga cikin sharadda, wadda alama ce daga cikin alamomi wadanda suke da tashin al-kiyama. Dan ya nuna mana a hadisi iya abun da ya rage na duniya gaba dayanta kamar daga bayan la'asar ne zuwa magruba akan abin da ya gabata na sauran al'ummu, kamar a ce daga bayan la'asar zuwa magruba. Ka dauka a lokacin sanyi tsakanin bayan la'asar zuwa magruba duka awa nawa ne? Gaye shi awa biyu, tsananin shi awa biyu. To shine yace ata amrullahi, al'amarin Allah ya zo, wato shine alkiyama. Kenan zawwar abinda ake nihi shine kusanta, ko kuma azabar da Allah ya tana dama waɗanda suka kafirce masa, wato tazo. Kenan domin abinda Allah ya yi alkawari abu ne wanda yake tabbas. Sai ce fala tasta'jiluhu, kada kuma ubangijin ku gaugawa game da abinda ya muku alkawari na azaba, ko kuma kada ku nemi gaugawar saukar azabar kafin lokacin ta yi. Subhanahu, Ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da duk abin da bai dace da shi ba. Wa ta'ala ya daukaka amma yushrikuna, dangane da abin da mushrikai suke jingina masa, wato shine na mata da ƴaƴa da gajiyawa da sauransu, ko kuma cewa yana da abokan tarayya waɗanda suka cancanta a sarrafa musu ibada. Nan Ubangiji ta'ala yana tsarkake kansa dangane da abin da mushrikai suke jingina masa cewa bai dace da shi ba. Shine yace subhanahu, sarki ya tabbata ga Ubangiji. Wa ta'ala ya daukaka amma yushrikuna, dangane da abin da mushrikai suke jingina masa. Yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi, shine Ubangijin da ke saukar da wato mala'ikansa Jibrilu. Anan an kirayi Jibrilu alayhi salam wato da sunayen mala'iku gaba ɗaya, ba dan komai ba, saboda girmamawa. An gane ko? Shi ake nini domin mala'ika Jibrilu shine amintacce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen wahayi, wanda shine ya saukar da wannan alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Shine yace yunazzilu al-mala'ikata, Ubangiji ta'ala shike saukar da wato mala'ikunsa, ko kuma yake saukar da mala'ika Jibrilu bir-ruhi, wato da wahayi. Min amrihi, wato daga al'amarinsa. An gane ko? Shine kenan abubuwan da Allah yake umurta bayansa, alaman ya sha'u min ibadihi, ga wanda ya so daga cikin bayansa. Ana anzihu, Ubangiji ta'ala yace ku yi galgadi ku sanar da jama'a, annahu, yanda lamarin yake, la ilaha, babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya, illa ana face ni, fattakuni, Ubangiji ta'ala yace ku kiyaye ni. Abinda ake nihi da ar-ruh anan shine wahayi, domin kamar yanda gangan jiki baya rayuwa sai da abinci, to haka zuciya bata rayuwa dole sai da wahayi, shine al-Qur'ani da sunna. Dan haka Allah ya kiraye shi da ar-ruh, kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab wal iman. Abinda Allah yake nihi da ar-ruh a wannan aya shine wahayi. Dalili na biyu wanda yake tabbatar da cewa ar-ruhu anan abinda ake nihi da shi cewa shine wahayi, domin anan bayan gaba da yace yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, sai yace an anziru, wato ku galgadi jama'a. Shin galgadi yana yiwuwa ba tare da wahayi ba? Bayan da za a yi galgadi ya yiwu ba tare da wahayi shine al-Qur'ani ko sunna. Kamar yadda in ka koma a can cikin wato suratu Ghafir, Ubangiji ta'ala yake faɗa rafi'ud darajati zul arsh yulki ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq yawmahum barizun, da yace yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi sai yace li yunzira wato dan ya galgadi jama'a yawmat tala rana haduwa ita ce yinin alkiyama an gane ko kaga kenan anan bayan ar-ruh sai Allah yace li yunzira sannan anan da yace yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi sai yace ana anziru to dan haka galgadi baya yiwuwa dole sai da wahayi dan haka Allah ya bayyana a fili a cikin suratul anbiya yake cewa qul inna ma unzirukum bil wahyi ce da su ina galgadin ku ne da wahayi na ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka ma'ana ar-ruh anan ana nihi wahayi saboda wahayi shi yake rayar da zukata kamar yanda abinci shi yake rayar da gangan jiki na dan adam duk zuciyar da ba'a bibiyar ta ana shayar da ita ana ciyar da ita da wahayi na alqur'ani da sunna to wannan zuciya sunan ta matatta domin abin da yake rayar da zukatan al'umma shine ilimi duk lokacin da mutum yayi nisa game da karantarwa ta addini to sunan shi matacci shine yace yunazzilul mala'ikata ubangiji ta'ala shike saukar da wato mala'ikunsa abun nihi da mala'iku shine jibrilu bir ruhi wato da wahayi al min amrihi wato daga lamarinsa ala man yasha ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayinsa domin shi manzanci wannan zabi ne na ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ya ga dama shi yake zaba daga cikin bayinsa ya nada shi a matsayin manzo ya ringa turo masa sako domin ya isar ma al'umma ba kamar yanda wato wasu daga cikin kafirai suke ganin cewa babban mutum wanda yake mai daraja mai dukiya mai kaza dan dangi shi yafi dacewa a ce ya zama manzo kamar yanda ubangiji ta'ala yake hakaito mana dangane da fadar su laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim ubangiji ta'ala ya maida musu martani Allahu yasdafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas da fadarsa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar da fadarsa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji ta'ala shi ya san inda yake azaman zancin shi wane ne ya dace ya zama manzo dan haka yace alaman yasha'u min ibadihi ga wanda ya so daga cikin bayinsa dan haka ya zabi Muhammad sallallahu wasallamu wa barakatuhu alai ya turo shi a matsayin manzo su kuma dukkan manzanni ubangiji ta'ala yana turo su ne domin wato su galgadi bayi su nisanci abin da bai dace ba kuma su musu albishir dangane da duk wanda ya gaskata su a matsayin manzanni ya karbi sakon da suka zo da shi to makomar shi ita ce aljanna shine anan Allah ya ce ana anziru wato su yi galgadi kenan su galgadi jama'a annahu yanda al'amarin yake wannan damir ana kiran shi damirul sha'an ma'ana annahu yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya illa ana face ni fattaku ni ubangiji ta'ala yace ku tsara dokoki na ku kiyaye ni wanda daman tushen gargadi shine a tabbatar da al'umma akan kalimar la ilaha illallah shine abinda manzannin Allah suka zo da shi gaba daya kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut da fadarsa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun da fadarsa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu da haka anan yace ana anziru annahu la ilaha illa ana wato su galgadi jama'a cewa babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni fattaku ni ubangiji ta'ala yace ku kiyaye ni me yake nini da ku kiyaye ni ma'ana ku tsara dokoki na domin shi in aka ce tsoron Allah shine ka kwatanta abinda Allah yace kai bakin gurgurdan ikonka abinda aka ce ka dena wannan shine ake kira da takawa shine Allah yace fattaku ni ku kiyaye ni ma'ana ku tsara dokoki na sai ya ci gaba da bayani akan dalilan da suke nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa don haka sai ya ce khalaqas samawati wal arda bil haqqi wato shine ubangijin da ya halicci samai da kasai bil haqqi wato da gaskiya me ake nihi gaskiya wato shine tabbatar da adalci da hikimomi na Ubangiji subhanahu wataala, sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su gaba ɗaya Allah ya halicce su ne saboda wasu hikimomi nashi. Ya wuce a ce ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su na halittu wato ba don wata hikima ba, kamar yadda ya ce wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ili wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru minan nar wa ma khalaqana as-samaawaati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun. Da haka yace khalaqa as-samaawaati wal arda, shine Ubangijin da ya halicci samai da kasai bil haqqi da gaskiya. Kaga wannan dalili ne Ubangiji subhanahu wataala yake bamu a fili cewa shi ya cancanta a bauta masa, saboda shi ya halicci sama. Wannan sama da Allah ya halicce ta sai Allah ya tsida ta ba tare da wani ginshiki ba wanda ya tukare ta. Sannan wannan sama da Allah ya halicce ta kamar yadda zamu iske, Allah ya kawatar da ita da wasu halittu, ga rana, ga wata, ga taurari. Sannan wannan sama Ubangiji ta'ala ya tsaga ta tana zubar da ruwa da sauran abubuwa waɗanda suke na al'ajibba. To wannan kadai dalili ne wanda yake nuna cancantar Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada, shi kadai ya cancanta a bauta masa, domin shi ya halicci sama wal arda kuma shi ya halicci kasai, kasa da Allah ya halicce ta ya shimfida ta sannan ya kange ta da duwatsu, sannan kuma ya keta ƙuranmu a cikin ta, sannan kuma ya fasa kasa tsuro yake fitowa. Wannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar da Ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanta a bauta masa. Don haka sai ya ƙara maimaitawa sai ya ce ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yushrikuna, dangane da abinda mushrikai suke haɗa bautarsa da shi, domin duk wasu abubuwan da mushrikai suke bauta musu ba su halicci ba ɗaya daga cikin waɗannan halittu da Allah ya zana mana. Saboda Allah ya halicce ta, shi kaɗai ya halicce ta, babu wani wanda ya agaza masa, kuma babu wani wanda yake tarayya da shi. Kamar yadda yake faɗa qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Shi kadai ya halicci sama, kuma wani bai agaza masa, kuma babu wani wanda yake tarayya da shi. Haka ƙasa Ubangiji subhanahu wataala shi ya halicce ta, kuma shi yake da mallakar ta, babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin halittu gaba daya. Inda a ce su gumakan da ake bauta ma in ma ya zamanto sun taya Allah lokacin da zai halicci halittu, ko kuma ya zamanto suna da wani kaso daga cikin halittu, kenan da mai bauta musu ma yana da wata hujja wadda zai iya badawa. Don haka anan yace ta'ala amma yushrikuna, Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka dangane da abinda mushrikai suke haɗa bautarsa da shi. Sannan sai yace khalaqal insana min nutfatin, Ubangiji ta'ala shine ya halicci jinsi na mutum min nutfatin, daga dugon maniyyi, dugon maniyyin da yake fita daga tsakanin wato namiji da mace, kamar yadda yace falyanzur lil insanu mimma khuliqa mimma in dafi yakhruju min bayni sulbi wat tarajim. Shi namiji daga tsatsansa, ita kuma mace daga karankarmarta. Wannan maniyyi na mace da namiji su ne Ubangiji subhanahu wataala ke gaurayawa ya samar da wato halitta ta mutum, kamar yadda yake cewa inna khalaqana lil insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Shi ne yace khalaqal insana, Ubangiji ta'ala shi ya halicci jinsi na mutum min nutfatin, daga dugon maniyyi, kenan ƴaƴan Adam gaba ɗaya Allah ya halicce su ne daga dugon maniyyi. Wannan shi ma dalili ne wanda yake nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wataala cewa shi ya cancanta a bauta masa. Saboda in ka tsaya ka kalli asalin halittar dan Adam da dugon maniyyi ne, wannan maniyyi ya dan kwashe wani zamani ya canza ya koma gudan jini, bayan ya zama gudan jini ya dan wani lokaci ya canza ya koma tsoka, bayan tsoka Ubangiji subhanahu wataala ya daidaita halitta ya fitar da dukkan wasu gababuwa, sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya busa masa rai, ya ci gaba da rayuwa a cikin mahaifa har zuwa lokacin aihuwarsa kamar yadda yake huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim to inda zaka koma ka lura da halittar dan adam anan zaka samu dalilin da ke nuna maka cewa ubangiji ta'ala shi ya cancanta abauta masa wanda shi ma halittar dan adam daga dugon mani ya kai matuƙa a wajen mamaki don haka ya biyo baya da shi bayan halittar sama da ƙasa shine yace khalaqal insana ubangiji ta'ala shi ya halicci jinsi na mutum min nutfatin daga dugon mani wanda ke fita kenan daga tsakanin namiji da mace fa idza huwa khasimun mubin sai ga maka jinsin mutum wato yana mai matukar husuma ga ubangijinsa mubinin kuma yana mai bayyanar da husuma inda a ce dan adam zai tsaya ya lura da asalin halittar shi to ba zai yi husuma ya yi shayayya dangane da al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma rashin tunani na wasu daga cikin ƴaƴan adam shine ya kai suke karyata manzannin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma suke karyatawa game da alƙawarin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na yinin alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم to dan haka shine yace fa idza huwa sai ga maka dan adam fa anan alfujaiya ce kai tsaye ba tare da tunani ba sai ga maka dan adam yana mai matukar jayayya game da al'amarin ubangijin sa mubin kuma yana mai bayyanar da wannan jayayya tashi a fili da rashin kunya wanda inda ya koma ya gano asalin halittar shi to zai gane cewa lamarin ubangiji ya wuce a yi jayayya duk abinda Allah ya faɗa dole a gaskata sai ya ce wal ana ama khalaqaha wato ubangiji ta'ala shi ya halicci dabbobi waɗanda suke na ni'ima lafazin an'am su ne dabbobi waɗanda suke na ni'ima wanda su kuma dangogi ne guda takwas da Allah ya zano mana su a cikin suratul an'am an gane ko idan ka ɗauki jinsi na raƙumi akwai namiji akwai mace akwai amale akwai taguwa sannan idan ka ɗauki shanu akwai sa akwai saniya sannan idan ka ɗauki tumaki zaka samu tinkiya zaka samu rago sannan idan ka ɗauki awaki zaka samu dan akuya zaka samu akuya kenan waɗannan su ne dangogi guda takwas wanda Allah ya halitta ma bayinsa shine yace wal ana ama khalaqaha wato dabbobi na ni'ima ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya halicce su lakum fiha difun ubangiji ta'ala yace kuna da abinda za ku yi maganin sanyi ko maganin zafi wato fiha a cikin waɗannan dabbobi yanzu misali idan ka ɗauka tufafi da me ake saka shi a wancan lokaci gashin dabbobi wanda ake kiran shi alwabar isga ko kuma wanda ake kiran shi asu wato abdigar gashi ko kuma shi ainihin gashin asharke idan ka ɗauki tumaki musamman waɗanda suke masu gashi da yawa wannan gashi na dabba wanda yake can ƙasa mai kamar auduga shi ne ake kira asu wanda yake na sama wanda yake daidai shine ake kira da ashar akwai wanda kuma ake kiran shi alwabar shine wato isga kamar misali wanda ake samun shi a jikin raƙuma da sauransu to waɗannan da su ake saka tufafi da su ake saka wato shimfudu da sauransu da su ake saka burgun da za a rufa da su kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ kamar yadda zamu iske a cikin wannan sura to shine anan ubangiji ta'ala yace lafun fi hadifun difun anan bi ma'ana ma yudfa'u bihi abinda za a ije abinda zai iya cutar dan adam kaga sanyi in ba dan tufafi da dan adam yake sawa sanyi da ya cutar da shi in lokacin sanyi yazo zaka nemi tufafi na sanyi kuma zaka nemi bargu wanda yake na rufa wanda wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala dabbobin da Allah ya halitta daga cikin su muke samun abinda zamu saka tufafi
mu sanya a jikin mu. Daga cikin su zamu samu abinda zamu saka mu yi shimfida, a cikin su zamu samu abinda zamu saka wato mu yi abu ruha da shi. Shine yace lakum fiha difun, Ubangiji Ta'ala yace kuna da abinda za ku ije ma kanku shine zafi wato ko kuma sanyi. Wanda fatar dabobin da ita fa ake yin daki, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, daga cikin fatu waɗanda suke na dabobi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya muku buyutan su ne dakuna. Za ka yi daki wanda yake na tanti shine khaima, wanda da fata ake yin shi a wancan lokaci. Daki kuma wanda yake gashi ba nauyi, sai ka nade shi ka goya shi a baya kai ta tafiya. Yawma za'ani kuma yawma iqamati, ranar bulaguro duk inda ka yada zango kwana ya kama ka a daji, dandanan a cikin ƴan mintuna ka kafa daki wanda za ka shiga kai maganin zafi ko kai maganin sanyi. Haka nan wa yawma iqamati kum, a ranar zaman gida idan kana so khaima za ka iya kafa ta a gida kana zaune ka rayu a cikinta. To shine yace lakum fiha difun, Ubangiji Ta'ala yace kuna da abinda za ku ije ma kanku cutarwa ta sanyi ko kuma zafi, kenan dangane da tufafi da za ku yi da shimfiɗa da abu ruha da sauransu. Wa manafi, Ubangiji Ta'ala yace kuma kuna da kayan amfani a cikinsu. A cikin waɗannan dabobi da Allah ya halitta mana, kaga za ka sha madara, sannan kuma daga ciki za su haifa maka ƴaƴa, waɗannan ƴaƴan dabobin za ka saida ka yi bukatunka da sauran abubuwa na amfani wanda sun wuce a lissafa. Sannan Ubangiji Ta'ala ya ce wa minha ta'kulun, kuma daga gare su ne wato kuka ci, ma'ana namansu, kamar yadda can Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra, nusqikum mimma fi buhuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun wa 'alayha wa 'ala al-fulki tumarun. Sai ya ce wa lakum fiha jamalun, kenan anan kadai mun samu kamar ni'ima kusan nawa, nan ga halittar sama da ƙasa, wanda sama da ƙasa wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah ya halicce ta ta mana rumfa, kuma ga irin abin da yake sauka daga cikin ta na albarkatu. Ƙasa haka nan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Halittar dan Adam samar da shi ita ma wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan ga halitta mana waɗannan nau'ika na dabobi guda takwas wanda ake kiransu bahibatul an'am. Sannan kuma a cikin dabobin ga abin da za mu yi maganin dari ko maganin zafi, sannan kuma ga amfani na mu samu ƴaƴansu a sha madara da sauran abubuwa waɗanda sun wuce a lissafa. Sannan wa minha ta'kulun, Ubangiji Ta'ala ya ce daga cikinsu kuma kuke cin nama idan kun bukata. Sai ya ce walakum fiha jamalun, game da waɗannan dabobi Ubangiji Ta'ala ya ce kuna da ƙawa, ma'ana abin da ke kayatar da jama'a. Hina turihuna, wato lokacin da kuke koro su kenan izuwa wurin kwana, wa hina tasrahun, da lokacin da kuke kora su kuke fitar da su izuwa makiyaya. Duk wanda yake zaune da makiyayan dabobi zai san da haka, babu abin da yake burge wato mai kiwon dabobi kamar a ce yamma ta yi an kuro dabobi za a kai su wurin kwanansu. Menene hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a nan da ya gabatar da kuro su zuwa wurin kwana akan fitar da su zuwa makiyaya? Chai wala kun fi ha jamalu, Ubangiji Ta'ala ya ce kuna da wato shine kai, abinda zai kayatar da ku game da su waɗannan dabobi. Hina turihuna, lokacin da kuke koro su kenan kuke maraitu su zuwa wurin kwancin su, garken su lokacin da ake dawowa da su. Wahina tasrahuna, da lokacin da kuke kora su zuwa makiyaya. Yawa hikima wai game da gabatar da koro su zuwa makiyaya akan fitar da su. Na'am. Ah? Yawa, domin dabba idan ta dawo daga kiwo za ka ga hantsarta ta taso, kuma za ka same ta ta wannan takoshi cikinta ya dago, tana sheki tana kayatarwa. Amma saɓani lokacin da aka fitar da ita da safe za a kura ta zuwa makiyaya, kenan kayatarwarta a lokacin da ta dawo daga wajen kiwo yafi shi yake sama da lokacin da aka fitar da ita za a kura ta zuwa makiyaya. Shine Ubangiji Ta'ala yace wala kun fi hajamal, wato kuna da shine kayatarwa, abinda suke kayatar da ku hina turibuna lokacin da kuke kuro su zuwa wurin kwanci, wahina tasrahun da lokacin da kuke kura su zuwa makiyaya. Wata hamilu shi ma wannan kenan ni'ima ce ta Ubangiji, kaga abinda zai burge ka ya faranta maka zuciya. Sai yace wata hamilu asqalakum, waɗannan dabobi Ubangiji Ta'ala yace su ne suke ɗaukar nautunku. An gane ku? Wata hamilu asqalakum, su suke ɗaukar nauye-nauyen ku, ma'ana duk wani abu wanda yake na kayan ku su suke ɗaukar lautu, wanda raƙumma a wancan lokaci su ne kamar manyan motoci na shidar kaya a yau. Shine Ubangiji Ta'ala yace ila baladin, zuwa wani gari wanda kuke nihin zuwa, lam takunu balighihi, wanda baku zamanto ba za ku isa zuwa wannan gari illa bi shiqqil anfus, wato sai da wahala ta rayuka, sai ka sha wahala. Illa bi shiqqil anfus, wato sai da wahala, garin da ba za ka iya daukan kaya ka je sai da wahala, to sai ka lauta ma raƙumi ya dauki kayanka kuma ya dauke ka in yaso ayi ta yi, sai ayi tafiya ta wata uku, wata biyar, wata shida da raƙumi ana yi har sama da haka. Sai yace inna rabbakum, lalle ubangijinku wanda ya halitta muku waɗannan halittu, la rahufun, wato mai matukar rangwame ne game da ku, rahimun kuma mashiƙai ne. Kaga wannan ita ma ni'ima ce babba ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kaddara cewa ka tsaya ka kalli a yau da babu waɗannan raƙumma wanda da su ake suburin kaya a wancan lokaci. A yau a ce babu motocin da za su yi lodi, kaya ya yanki, jama'a za su iya zuwa su je su ɗauko kaya a kansu su kawo, bayan da za a yi su iya. To don haka waɗannan raƙumma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, a wancan lokaci da su ake tafiya mai nisa a je a lulu kaya a kawo, kuma daga nan za a ɗauki kaya a kai can a sayar da su. Shine kenan yace wa tahmilu athqalakum, waɗannan dabobi Ubangiji Ta'ala yace su suke ɗaukan nauye-nauyen ku, ma'ana kayan lautu, ila baladin, su kai ku zuwa wani gari wanda kuke nihin ku je, lam takunu balighihi, wanda baku zamanto ba za ku iya isa zuwa wannan gari illa bi shiqqil anfus, sai da wahala, amma a cikin sauki raƙumi sai ya ɗauke ka ya ɗau kayan ka ya kai ka. Sai yace inna rabbakum larra'ufur rahim, lalle ubangijinku mai matukar wato rangwame ne game da ku, kuma rahimu majiƙai ne game da bayin sa mu'minai. Sai yace wal khayla, Ubangiji Ta'ala shi ya halitta muku dawakai, ma'ana shi ya halicci dawakai. An gane ku? Wannan duka ma'dufu ne akan khalaqas samawati wal arda, ay wa khalaqal khayla, Ubangiji Ta'ala shi ya halicci dawakai, wanda shi kanshi doki yana ɗaya daga cikin abun alfahari, abun ƙayatarwa musamman a cikin Larabawa, wanda amfani na doki shi ma ya wuce a lissafa. Wani bigala, Ubangiji Ta'ala kuma shi ya halicci alfadari, shi lafazin alkhayl ismul jins ne la wahida lahu, haka nan duk da cewa wasu suna masa jami shine khuyun. Wani bigala, Ubangiji Ta'ala shi ya halicci alfadari, wanda bigal jami'i ne, mufradinsa shine bagal. Wal hamira, Ubangiji Ta'ala kuma shi ya halicci jakuna, litar kabuha dan ku hausu, wazina kuma dan ku yi ado. Waɗannan abubuwa uku da Allah ya halicce su, Allah ya halicce su dan mu hau mu yi ado. Malamai suka ce wannan Allah ya yi bayani ne dangane da galibin amfanin da ake da waɗannan halittu guda uku, wato doki da alfadari da jaki. Shine yace litar kabuha dan ku hau, wazina kuma dan ku yi ado. A ƙarƙashin wannan aya, al-Imamu Malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa cin doki da cin alfadari da cin jaki gaba ɗaya haramu ne. Menene dalili? Domin Ubangiji Ta'ala ya ce litar kabuha wazina, dan ku hau ku yi ado. tare da cewa malamai suka ce wannan lamun anan ba ta nuna cewa iya abinda kawai ya dace ne a yi da waɗannan halittu. Allah ya ambata, Allah ya ambata galibin abinda ake amfani da su shine a hau a yado. Shin yanzu anan misali abinda muke tambaya, galibi idan mutum ya sayi doki, dan me yake sayan doki? Dan ya hau, ko kuma dan yayi ado, kamar yadda sarakuna suke tara dawakai barkatai ba dan komai ba, dan ayi ado da su. In hawa ya zo na idi na sallah, sarakuna su hau su yi ado da waɗannan dawakai. Gaya an ci gaba, an kai lokacin da akwai motoci a yau, amma sarakuna suna da dawakai, me yasa suka ɗaure waɗannan dawakai? Ba dan hawa ba, dan dai ayi ado da su. To wannan galibin abin da ake amfani da su, amma ba dan cin duki haramu bane ba, wanda dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke tabbatar da halaccin cin duki. Wanda wato Asma, Allah ya kara mata yadda, take cewa mun yanka duki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da mu da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka dafa aka ci. Kuma kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim, hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawm Khaybar al-luhumil khumur wa rakhasa fi luhumil khayl. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Khaybar shekara ta 7 da hijira, manzo Allah ya haramta wato naman shakai. Manzo Allah kuma yayin rangume dangane da cin naman doki, naman doki ana iya ci amma na jaki haramun ne. Shi ma jakin ba kowanne bane ya zama haramun, sai jaki wanda yake na gida wanda ake masa labtu, idan na jeji ne wannan halaka ne. An gane ku? Dan haka kenan wanda suka kiraye ta da cewa lamu ta'lil ce, wanda tana nuna cewa kawai doki an halice shi ne dan a hau ayi ado, haka nan jaki, haka nan alfadari. Malamai suka ce ga hadisi wanda yake cikin Sahihul Bukhari, wanda wani ya ma saniya labtu yana kurata, wannan saniya ta waiwayo da izinin Allah, ta ce masa ni ba a halicce ni ba dan a lauta mun kaya a yi tafiya da ni, an halicce ni ne saboda noma. To saniya ta ce an halicce ta saboda noma, shin sai mu ce cin naman ta haramun ne? Kenan anan Allah ya ba saniya ikon yin magana, ta yi bayani game da abin da yake galibin abin da Allah ya halicce ta saboda shi, shine wato shine noma. Kamar yadda Allah ya faɗa, innaha baqaratun musallamatun lashiyata fiha, kamar can wannan innal baqarata shabaha alaina wa inna insha Allahu lamuhtadun, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusiru al-ardha wa la taski al-harth musallamatun lashiyata fiha ash-shahid la dhalulun tusiru al-ardha wa la taski al-harth. To dan haka cin duki, hatta da amalikiya magana mafi bayyana a wajen cin doki makaruhi ne, ba haramun bane ba, ba haramun bane cin shi, wato makaruhi ne. Amma abin da yake a dalili, ta fuskar dalili, cin doki halaka ne, ba makaruhi bane ba. Mu ma abin da yasa anan ba a cin shi, saboda muna da wadatar da gobe, kuma wane ne zai iya hudda kuɗi ma ya sayi doki? Doki sai ka samu dokin da yafi miliyan kula. To kaga daga sayi doki wanda yake misali miliyan guda ko jika 500 da shi da sanad jika 500 ka hada su ba ɗaya ba suke. To shine Ubangiji Ta'ala ya ce wal kaila, Ubangiji Ta'ala shi ya halicci dawakai wal bigada da alfadari wal hamira, kuma shi ya halicci jakai litar kabu hawa zina dan ku hau ku yi ado. Sai ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun, Ubangiji Ta'ala shi ke halittar wato abinda ma ba ku yi sani ba, abinda ma ba ku yi sani ba. Wasu malamai suka ce irin abinda Allah yake halitta na halittu a cikin misali ƴaƴan itace, kamar zaka samu wata tsutsa ka samu wani ƙwari, tare da cewa wa yakhluqu ma la ta'lamun, malamai suka ce irin abubuwan da aka samu na ci gaba a yau wanda a wancan lokaci babu su. Kaga a wancan lokaci babu keke, babu babur, babu mota, babu jirgin sama, babu jirgin ƙasa, wanda duk abubuwa ne wanda ci gaba na rayuwa ya kawo su, wanda kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka cewa annabi Isa dan Maryam zai bayyana idan ya bayyana a wannan lokaci da duk wasu abubuwa na arziki za a watsar da su daga cikin abubuwan da manzon Allah ya zana abinda za a kaulace a watsar da su shine raqumma an gane ko raqumma za a kaulace a bar su yanzu misali a yau a raqumma ake lautin kaya a kai su wani gari ko a mai raqumi kawai sai dai mai shi ya hayo ya su suma galibi masu raqumma galibi a yau sun bar raqumma su sai dai dan su kiwata su sai da su ayi amfani da su amma ba dan a hau ba a lauta kaya ga mota wanda za a lauta mata kaya a cikin dan lokaci takaitacce ta kai kaya waɗanda suke da suri ga su wanda Allah ya halitta to a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa raqumma za a kaurace musu a bar su to ga yayin lokacin yayi wanda da su ne kayan lamtu su ne kayan da dabbobin da za a hau ayi bulaguro ne nisa dan haka wannan shine kenan da ubangiji ta'ala yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna ubangiji ta'ala shike halittar abinda ma ba ku sani ba abinda da babu su kenan wannan ana magana da waɗanda ake ma magana a wannan lokaci sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin duk abubuwan da muke raye da su a yau na jirgi da mota da keke da babur da sauransu waɗannan ba su bayyana ba a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balma bayan zamani mai tsawo tsakanin mucewar sahabbai da samar da waɗannan abubuwa wanda kuma wannan ni'ima ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya gane da bayinsa kamar yadda can yake cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim sai yace wa mimma la ya'lamu to shine anan yace wa yakhluqu ubangiji ta'ala shike halittar ma la ta'lamuna abinda ma ba ku yi sani ba kenan ku sahabbai a lokacin nan gaba kenan akwai abubuwan da za su zo yanzu akwai abubuwan da za su zo nan gaba wanda inda Allah zai kaddara ka taso to ka zama makauye a wannan lokaci yanzu ka kaddara abubuwan da ake da su a yau wanda ya mutu nan da shekara 100 idan ya farko yau ya zama makauye duk abubuwan da suke ake rayuwa da su a yau a wancan lokaci bai san da su ba to wannan duka wato hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kuma lamarin sa ne sai yace wa alallahi kasdus sabili wato tafarki wanda yake madaidaici wa alallahi wato ga Allah yake an gane ko wa minha wato daga cikin tafarkin ubangiji ta'ala yace ja'ir akwai wanda yake karkatacce dangane da wa alallahi kasdus sabili cewa na ga Allah tafarki wanda yake madaidaici mai kyakki wanda babu karkata tare da shi anan malamai suka ce in ma ya zamanto tafarki wanda zai sadar da bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala shi ake nihi an gane ko ai wa alallahi kasdus sabili akwai tafarki madaidaici mai kai mutum zuwa ga saduwa da ubangiji wannan tafarki ne shine addinin musulunci shine as-siratul mustaqim kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun kenan wa alallahi kasdus sabili akwai tafarki wanda yake madaidaici ala anan sai zaman dubi ma'ana ila kenan zuwa ga Allah tafarkin da in ka bi shi zai sadar da kai da ubangiji subhanahu wata'ala makomarka ta zamanto aljanna kenan shine tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kenan idan ka dauko waccan aya da shine zaka fassara wannan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ko kuma wa alallahi kasdus sabili na kan ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya wajabta ma kansa kasdus sabili kenan bayani game da tafarki wanda yake madaidaici shine tafarki wanda yake na gaskiya kenan abu ne wanda Allah ya dora ma kansa shi zai ma bayinsa bayani tafarki wanda yake madaidaici wace aya take nuna haka shine fadar Allah subhanahu wata'ala rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya zabi manzanni ya turo su domin su ma mutane bayani game da tafarki wanda yake madaidaici wanda ya dace a yi wanda galibin malamai kan wannan suke fassara wannan aya don haka gaba ɗaya waɗannan ma'ana guda biyu wannan aya ta kunshe su, in ma tafarki wanda yake madaidaici shike sadar da mutum zuwa ga Allah, wanda akwai tafarki kuma wanda yake karkatacce wanda in ka bi shi hanya ce ta shanu ba za ta sadar da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala sai dai ta fudda ka daji, ko kuma na ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya wajabta ma kansa bayani game da tafarki madaidaici. Shine Allah ya turo manzanni ya musu guzurin littafi wanda za su ma bayi bayani game da cewa ga hanya ta kwarai, kamar yanda can Allah ya ce inna alaina lalhuda, inna alaina lalhuda, lalle abu ne wanda yake a kan mu, muka wajabta ma kan mu, wato bayani game da tafarki wanda yake na shiriya. Shine Allah ya turo manzanni su yi bayani, shine ya ce wa alallahi, na ga Allah alqasdus sabil, wannan qasdus sabil, wa alallahi qasdus sabil, wato tafarki wanda yake madaidaici, wa alallahi na ga Ubangiji subhanahu wataala yi ma bayi kenan bayani cewa ga hanya ta kwarai. Wa minha, daga cikin tafarkin Allah ya ce ja'ir, akwai wanda yake karkatacce tafarki wanda yake na shaidani. Sai ya ce walau sha'a, da Allah ya ga dama, la hadakum ajma'in, da ya shiryar da ku baki daya, kamar yanda ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Ubangijinka ya so da duk wanda yake duran kasa gaba ɗaya kowa da yayi imani, kamar yanda ya ce walau sha'allahu la jama'ahum ala alhuda fala takunanna minal jahili, da Ubangiji ta'ala ya so da ya hada bayansa gaba daya akan tafarki wanda yake na shiriya. An gane ko? Kamar yanda ya ce walau sha'a rabbuka, walau sha'a rabbuka, walau sha'a rabbuka, yake cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, da Ubangijinka ya so da ya maida al'umma gaba ɗaya ta zamanto al'umma daya daya akan gaskiya. To dan haka Allah bai ga damar haka ba, hikima ce ta shi dan a sami ɗan aljanna, a sami ɗan wuta, Ubangiji subhanahu wataala yayi wasu sun bi tafarki wanda yake madaidaici, wasu ba sun bi tafarki wanda yake karkatacce. Shine yace walau sha ada Ubangiji ta'ala ya so la hadakum ajma'in, da ya shiryar da ku gaba daya domin hidayatu tawfiq, wannan abu ce wanda ke hannun Allah, shi kadai ya isa ya ma bawa dace dangane da bin tafarki wanda yake madaidaici. Iya abin da yake kan manzanni da mabiyan manzanni shine su yi bayani, amma ma bawa dace ya samu shiryuwa ya bi tafarki madaidaici, wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala. Da fatan Allah ya tabbatar da mu akan tafarki na shiriya, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.